الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 8 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma daya ga watan biyu shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 6 a bangaren lissafi suratul an'am kafin darasi ne insha Allah ta'ala ba laifi idan da yan tambayoyi suna iya gabata na'am
assalamu alaikum wannan da ta da take bayani da to gure ita alhamdu mutum abai ne kuma shi ma ya karanta ne ko kuma saurare kuma sai
wani mutumin da ma'ana a matsayin ka na mamu a inda limami yake bayyanar da karatu shin dole ne kai ma sai kai karatu ko kuma sauraro zaka yi tuntuna amsa ta gabata akan wannan tambaya iya abin da yake kauli mafi rinjaye wanda sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke kansa shine dole sauraro zakai kamar yanda nassi ne na alqur'ani wa idza quri'a alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun da kuma hadisi sahihi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa idan limami na bayyanar da karatu to iya abin da yake kan mamu shine sauraro ba maganar karanta wata wannan Fatiha balantana wata sura tare da cewa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shi akan fatawarsa ko da liman yana bayyanar da karatu to wajibi ne akan ka sai ka karanta Fatiha aka ce to yaya mutum zai karanta sai ya ce ikra biha fi nafsi yace karanta ta a cikin zuciyarka domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa babu sallah ingantacciya ga mutumin da bai karanta Fatiha ba na'am wai fitar mace zuwa sai da sauran shin babu wata illa a shari'a akwai illa a shari'a ba a buƙatar mace zamanto tana yawan fita haka kawai duk wani abin da bai taka kiraya kirya tana yawo akan titi iya abin da ake buƙata mace mumina ta lazimci gidanta sai in abu ya zama dole sannan za ta fita amma maganar ce ba ne ga yara ga menene ko shi mai gidan shi da kanshi ya kamata ya je ya ce ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi yake tafiya kasuwa sauran sahabbai dan haka kasancewar cewa duk wani cefa ne sai ta fita ta kewaya ta yi wannan gaskiya bai dacewa abin da ya dace in ma a samu yaran da za su je su yi ko kuma kai mai gidan ka je ka yi dan mace iya abin da ake bukata ta lazimci gidanta kamar yadda Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula an gane ku ba a bukatar mace zamanto ko da wani lokaci tana kan titi ba ma a shar'ance ba hatta da al'ada kyamar irin wannan abu take na'am na'am
ake mutu wani abu sai karaniya ne an so bai amfani da shi an so ana abu shi wannan abu
wai tsakanin halak da haram ana ware wani abu a ce karahiya ne iya tsakanin halak da haram akwai abu wanda yake shubha kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin An-Nu'man ibn Bashir Allah ya kara masa yadda manzon Allah yake cewa innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas sai yace fa man ittaqashubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram karayyar ahwalul hima yushibu an yartafi an gane ku in dai tsakanin halak da haram ne to iya abinda zaka ce ba zaka ce makruhi ba a'a akwai wani abu wanda yake shubha me ake cewa shubha shine abinda halaccin sa bai fito hili ba kuma haramcin sa bai fito hili ba abu ne wanda yake baka da dalilin da ya haramta shi sannan kuma baka da wani dalili wanda ya halitta shi an gane to anan a matsayin ka na mumini abinda ake bukata ka ne sanci wannan abu dan mun kiyaye addinin ka da mutuncin ka amma duk abinda halaccin shi ya riga ya fito hili ya bayyana ko abinda haramcin sa ya fito hili to wannan babu kai kawo akan shi amma abinda yake tsakankanin su shine ake kira da shubha wannan kuma abu na cewa makruhi wannan an kirga su ne daga cikin wato al-ahkamu taklifiyya wanda guda biyar ne wajibi mustahabi sannan haramun makruhi sannan kuma mubah wato halak wannan kuma malamai suka tankade suka rauraye suka bi sun wannan ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fitar da waɗannan hukunce-hukunce wanda ake kiran su da al-ahkamu taklifiyya idan ka kalli wani nassi zaka fahimci cewa abinda Allah yake nihi da bayin sa a karkashin wannan umarni shine wajibi an gane ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka sai suka ware wasu abubuwa suka ce wajibai ne me yasa saboda abu ne wanda nassi na alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wajibin shi wasu abubuwan da suka kalla sai suka fahimci cewa matsayin shi sunna ce mustahabba in kaji an ce mustahabi sunna shi ma mustahabi ba a gina shi sai akan dalili imma aya ta alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ijma'i na malaman al'umma sannan abu na uku shine wato makruhi kenan ko kuma anan sai ka ce wato abin da yake haramun shi kuma haramun abu ne wanda hani karara ya tabbata daga ubangiji tabaraka wataala ko daga manzansa wanda kuma har hanin nan ba abin da ya juyar da shi daga haramci zuwa karhanci to wannan shine ake kira da haramu sannan akwai wanda kuma hani ne daga Allah subhanahu wataala ko daga manzansa illa kasancewar wannan hani ba a fa'idanci haramci ba a karkashin sa dan haka malamai sai su aji shi a matsayin cewa makruhi ne an gane ko shine suke kiran shi da nahyu tanzih hani wanda yake na tsarkakewa kamar misali yanzu in ka dauki hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la yaghtasilu ar-rajulu bi fadli al-mar'a wala al-mar'atu bi fadli ar-rajul wal yaghtari fa jami'a manzon Allah ya ce kada namiji wato yayi wanka da sauran mace ma'ana idan ta yi amfani da ruwa ta yi wanka ta rige wanka wanda yake na ibada manzon Allah ya ce kai namiji kar ka yi amfani da shi haka ita ma mace manzon Allah ya ce kada ta yi amfani da sauran ruwan da namiji ya rige sai dai su kamfaci ruwan gaba ɗaya ma'ana a yi wankan tare kowa ya zo ma hannun shi yana dauka wala ya fitar rifa jami'a to kaga anan hani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya to kuma sai aka samu hadisi sahihi riwaya ta Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin sahihu Muslim yake cewa igtasala ba'du azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wannan igtasala ba'du azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi jafna fa ja'a annabiyyu sallallahu alaihi wasallama liyagtasila minha aw kuma liyatawadda minha fa qalat inni kuntu junuba fa qala innal ma'a la yujni wata mata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi wanka a cikin wani baho sai ta rage sauran ruwa manzon Allah sai ya zo zai yi wanka da shi sai ta ce ya rasulullahi ai lokacin da na yi amfani da wannan ruwa ina da janaba wankan janaba manzon Allah ya ce ai ruwa baya zamantowa janaba manzon Allah ya dauka yi kuma hadisin Abdullahi dan Abbas ne ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yagtasilu bi fadli Maimuna radiyallahu anha, manzon Allah ya kasance yana wanka da sauran matar shi Maimuna. To wancan hani sai mu ce haramun ne? Kaga ba haramu bane ba. Na cewa na har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yagtasila ar-rajulu bi fadli al-mar'a aw al-mar'a bi fadli ar-rajul wa yaktarifa jami'a. Iya hanin abin da yake fa'idantarwa tsarkakewa, in har akwai ruwa zaka iya samun wani ruwa na musamman, to abin da ake bukata kada kai amfani da sauran wannan ruwa, amma in kai wato ba laifiya wadatu. Dan haka a irin waɗannan dalilai malamai suka fito da abin da yake makaruhi, wanda lalle in ka bari shi makaruhi kana da lada, in ka aikata kuma baka da zunubi shine ake kira da makaruhi. Sannan sai kuma abu wanda yake mubah, wanda kuma halak ne, wanda shine asali game da duk abin da Allah ya halitta shine halacci sai in an samu hani ya zo. Don haka diddigi ne, istikrani na malaman al'umma suka bi nassi na Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka kasa waɗannan hukunce-hukunce guda biyar: wajibi, mustahabi, haramun, makruh, sannan kuma mubah, halak kenan. Na'am. To wannan ai mutum da hankalin shi kawai zai wanda, saboda ai mun yi bayani kwanakin baya cewa ita gaskiya ita ke durewa, ƙarya hure take ba ta yaya. Duk abu wanda yake in ya riga ya bayyana a sanya masa lokaci, in gaskiya ce zaka ga ta dawwama. Ita gaskiya wato ganji ce wanda sara da sassaƙa ba sa hana ta to, amma duk wani abu wanda yake in dai ƙarya ce da wani shaidanci to ba inda zaya. Kuma wallahi a irin wannan al'amari zaka gane cewa mutane har yau ashe da saura ba san ba inda aka zo sa. Shine wani dan uwa yake cewa inda a ce dujal zai zo a yau, yace wallahi mafi yawan mutane bin shi za su yi. Don haka waɗannan duk al'amura ne wanda hankali ma ba zai dauke su ba, hankali ma ba zai dauke su ba, ba ma sai ka dauko nassi na Al-Qur'ani da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan. Duk wanda ya san inda aka sa gaba waɗannan abubuwa zai gane da cewa shaidanci. To kai ne na ƙarshe sai mu ji darsin. Na'am. A? Mutumin da ya gani? Na'am. Yawa kamar ban ji ba tambayar ta ba, tun ne ya gama shi. Eh, bai san cewa tana da ciki ya mata zancen aure. Baya ba mi? Ba a fasa ba, eh, na'am. Kamar a ƙarshe ba. Eh, shi ya nemi aurenta ne a irin wannan lokaci? Eh, ya mata zancen aure, bai san ba cewa tana cikin idda. Amma da ya gane tana cikin idda sai ya daina zancen aure. Amma kuma ana ci gaba da tattaunawa, amma ba zancen aure ba ne. Wai misali mutum ne ya nemi auren mace tana cikin idda, amma shi bai san da cewa tana cikin idda. Zuwa wani ɗan lokaci al'amari ya bayyana gare shi, ya san da cewa a cikin idda take, sai ya janye zancen aure, amma hira ta duniya kuma ana ci gaba da tattaunawa. Wannan bai ya dacewa, saboda tun rigar ka rigar ka gabatar da kanka ka bayyana. Iya abin da ya dace ka kaurace mata duk macen da take cikin idda, in ma idda wadda take ta saki ko idda wadda take ta mutuwa, bai ya halatta a yi mata zancen aure sai ta gama idda, wanda nassi ne na Al-Qur'ani Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haramta mana cewa matan da suke cikin idda Allah ya ce kar ku musu magana aure. amma ba laifi za ku iya musu jirwaye da kaman wanka, ma'ana wance halayenki suna birge ne, ko kuma dan Allah a unguwarku idan kin samu mace mai tsari mai ladabi bara kyaukyawa kamar ke, ki kama mu, ko kuma wance kar a manta da mu, ko kuma wasu dan kyaututtuka haka, to in dai mai hankali ce za ta iya ganewa, to irin waɗannan ba laifi za ka iya mamacin da take cikin idda, nasi ne na Alkur'ani ya halitta mana, amma ka fito hili ka ce mata wance ina son na aure ki, ko kuma in kin gama idda zan aure ki, to wannan haramun ne. An gane ku? To don haka in ka nemi auren mace tana cikin idda, ya bayyana cewa idda take, to dole za ka janye maganar aure, ran da ta gama in yaso sai ka zo ka ci gaba. Amma in ka ci gaba da wannan zancen aure tana cikin idda, da ta gama idda aka ɗaura aure, wannan aure ne ingantacce, illa kana da zunubin keta alhurma ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala, shi ne neman aure a cikin idda. Amma wannan neman aure da kai a cikin idda bai shahi ingancin auren ba, aure ne wanda yake ingantacce. Sai dai wannan zunubi da ka ɗauka kuma dole za ka tuba ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Darasi da ya gabata, kamar yadda bayani ya gabata cewa muna cikin suratul an'am, mun tsaya ƙarshen aya ta 90. Madar Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika allazina hadallah fa bihudahu muqtadi qul la as'alukum alayhi ajra in huwa illa dhikra lil alamin. Wanda Ubangiji ta'ala da ya zano manzanninsa Sir Ibrahimu alayhi salam da waɗanda suka biyo baya, ko kuma mu ce sa Annabi Nuhu alayhi salam da duk manzannin da suka biyo bayansa, Ubangiji ta'ala a ƙarshe sai ya ce ma manzansa ulaika allazina hadallah, waɗannan su ne jama'ar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shiryar da su, ya daidaita su, ya saita su akan tafarkinsa wanda yake madaidaici. Sai Allah ya ce fa bi hudahu muqtadi, kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ce ikuyi da shiryarsu, ma'ana hanyar da suka bi Allah ya ce bi ta sau da gaba, karka karkace dama ko hagu. To a nan abin da muke so mu gane, shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya wajauta masa yin koyi da zababbun al'umma waɗanda suka gabace shi, tare da cewa kuma shi ne fiyayye. Allah ya ce masa ga waɗanda za ka yi koyi da su, don haka kuma duk wani mai imani har zuwa kiyama Allah ya wajauta mana cewa dole ne mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Hanyar da ya bi ita ake bukata mu bi sau da gaba, kada mu karkace dama ko hagu. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata a wajen mu shine mai kyau, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari shine mara kyau a wajen mu. A matsayin mu na mu'minai ba za mu kadi gaban mu wuce gaban Allah subhanahu wata'ala ko manzansa. Duk wani abu wanda yake mai kyau wanda zai kusantar da mu da Ubangiji tabaraka wata'ala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da ya bayyana mana. An gane? Daidai da yanda za ka yi tsugunni ka biya bukatarka, bawali ko bayan gari, manzon Allah sai da ya nuna mana. Duk wani abu wanda yake na sharri da mugunta wanda zai nisanta mu da Ubangiji tabaraka wata'ala, manzon Allah bai bar duniya ba sai da ya tsawatar da mu. Hadisi ne sahihi yana cikin Muslim, don haka bai bar duniya sai da Allah ya cika addininsa. To don haka shine a nan Allah ya ce masa ulaika allazina hadallah, waɗannan jama'a wanda aka zano na waɗannan manzanni Allah ya ce su ne wanda Ubangiji tabaraka wata'ala ya shiryar da su zuwa tafarkinsa madaidaici. Sai Allah ya ce fa bi hudahu muqtadi, kai koyi da shiryarsu, ma'ana hanyar da suka bi, wato kai ma ka bi ta. An gane ku? Wanda in aka ce alhuda kar mu manta bayani ya gabata, wato shi ne wato as-sababul mu'awqiqatul musilatu ila al-maqsud, hanya wadda za ta sadar da kai zuwa abinda kake nihi kake nema a rayuwarka ta duniya ko a ta lahira, shine ake kira da alhuda. To dan haka anan kasancewar shi koyi ana yin shi ne da magabatan kwarai. Magabatan kwarai kuwa anan su ne waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin hanyar manzon Allah ya dora su ita suke bi sau da gaba. Bayya halatta a matsayin mu na mu'minai ku kauce ma wannan tabarki, don haka Allah ya wajabta mana yin koyi da shi. Shine Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Al uswa bi ma'ana al qudwa. Ubangiji ta'ala ya ce tabbas ku jama'ar mu'minai kyaukyawan koyi ya kasance gare ku game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ga wanda yake kaunar haduwa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala na tanada masa gidan aljanna, kuma mutumin da ke tsoron wato gida na karshe shine karuta ta zaman to makomar shi. To shine anan Allah ya ce masa fa bi hudahu muqtadi, kai ma kai koyi da shiryar su. Ubangiji ta'ala ya ce kulga ya musu la as'alukum alaihi ajra, wato bana tambayar ku wani lada akan sakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala da nake isar muku. An gane ku? Ma'ana galgadin da nake muku bana tambayar ku wani lada cewa ku biya ni. In huwa abinda nazo da shi na alqur'ani bi zaman tuba illa zikra lil alamin, face tunatarwa ne ga halittu. Me ake nihi da halittu? Ana shine mutun da aljan, domin mutun da aljan sune Allah ya kallafa musu yin aiki da abinda yake cikin alqur'ani da sunnar manzansa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Anan abinda ake nihi da alalamin shine mutun da aljan. Amma in ba wannan mahalli ba, in aka ce alalamin ma'ana komai ya shiga banda Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kullu ma si wallahi azza wa jalla fa huwa alam, duk abinda ba Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba sunan shi alam. Shine anan Allah ya ce in huwa ga ya musu shi alqur'anin nan bai zamanto ba illa zikra lil alamin, face tunatarwa ne da galgadi wato ga mutun da aljiya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراديس تبدونها وتخفون كثيرا وألمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Ubangiji ta'ala ke cewa wama qadarullah haqqa qadar, wato mushrikai basu girmama Ubangiji tabaraka wa ta'ala hakikanin girmamawarsa, ko kuma basu sani Ubangiji tabaraka wa ta'ala matukar sani. An gane ku? Me ya nuna cewa basu san Ubangiji tabaraka wa ta'ala? Domin lafazin at-taqdir yana dauka bi ma'ana at-ta'zim, ma'ana ka girmama abu. Kuma sannan at-taqdir yana daukan sanin gwalgwadan abu, kenan ma akuzin ne minal miqdar. Wama qadarullah, wama qadarullah, an gane ku? Wama qadarullah haqqa qadari, ma'ana basu girmama Ubangiji tabaraka wa ta'ala matukar girmamawa, ko kuma kace basu sani Ubangiji tabaraka wa ta'ala hakikanin sani, ma'ana basu san matsayinsa ba, basu san darajar shi ba. Menene yake nuna cewa basu san matsayin Ubangiji tabaraka wa ta'ala? Shine yace iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay, lokacin da suka ce ai Ubangiji ta'ala bai saukar da komai na wahayi akan wani dan adam, ma'ana babu wani dan adam da Allah ya turo da sako gare shi. Wannan kuma na nuna mana irin rashin kunya ta Yahudu ga manzon Allah, ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, saboda su ne suka faɗi irin wannan mummunar kalima. Suka ce wama qadarullah, Ubangiji ta'ala ya ce wama qadarullah haqqa qadar, ma'ana basu sani Ubangiji tabaraka wa ta'ala wato hakikanin sani. Iza qalu ma anzalallahu ala basharin min shay, lokacin da suka faɗa suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay, Ubangiji ta'ala bai saukar da wani abu na wahayi ala basharin ga wani ɗaya daga cikin wato ƴaƴan Adam. Anan inkarin annabtani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke. An gane ko wanda ba shi kadai ba gaba ɗaya ma duk manzannin da suka wuce sun ƙaryata su. Kuma anan a kaikaice suna suka ne game da hikima ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa Ubangiji ta'ala yana aikata abubuwa ba hikima. Saboda sun ce Allah bai saukar ma kowa wahayi, kenan babu wani umarni da Allah ya yi game da bayansa, babu wani hali. Haka kawai ya halicci halitta ya bar ta kan razibi. Sai Allah ya ce ga Yamus, anan menene yake nunawa kenan kasancewar inda sun san matsayin Ubangiji tabaraka wa ta'ala da irin yanda yake ƙaunar bayansa yake jaddada musu ni'ima. To da ba za su faɗi irin wannan mummunar kalima. Saboda makasudin turo da manzanni shine fitar da al'umma daga cikin ƙangi wanda yake na duniya da lahira, da shigar da su dukkan wani jin daɗi wanda yake a nan rayuwa ta duniya da makoma lahira. Makasudin turo da manzanni shine fitar da mutane daga cikin duhu na kafirci zuwa haske na imani. Kenan inda sun san yanda Allah yake kaunar bayansa da irin ni'imar da Allah ke jaddada ma bayansa, ba za su faɗi irin wannan magana ba. Ko kuma anan ba su san ba darajar Ubangiji tabaraka wa ta'ala matukar sani. Me yasa inda sun san irin hukumar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ke tana dama duk mutumin da ya karyata shi, ya karyata manzanninsa. To da irin wannan mummunar kalima ba za su faɗa ba. Kenan ba su sani ba haƙiƙanin matsayin Ubangiji tabaraka wa ta'ala matukar sani. Shine sai Allah ya ce ga ya musu, man anzala alkitaba alladhi Musa nuran wa hudan linnas. Ce da su, wane ne ya saukar da littafin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi, wanda littafin da annabi Musa ya zo da shi nura, wato matsayinsa haske ne wanda yake maganin duhu, ma'ana na haskaka ma bawa hanya ya gane inda aka dosa. Wa hudan linnasi, kuma shiryasuwa ne ga jama'a. Wane littafi ne? Shine littafin At-Taura. Shine Allah ya ce to ga ya musu, kun ce Allah bai saukar ma wani dan Adam wahayi. Kenan to waye saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi? Wanda littafin da annabi Musa ya zo da shi ga sifofinsa kasancewar nuran, littafi ne wanda yake mai haskaka hanya ga duk wanda ya bi shi. Wa hudan linnasi, kuma shiryasuwa ne ga jama'a. Wanda littafin da annabi Musa ya zo da shi taj'alunahu qaradisa, ma'ana kuna rubuta shi a cikin takardu. Lafazin taj'alunahu ay taktubunahu, qaradis jami'i ne na kirdas wato takarda, ma'ana taktubunahu fi qaradis, kuna rubuta wannan littafi a cikin takardu kashi-kashi. Tubudunaha, kuna bayyana ma jama'a iya abinda kuke so, kuka ga ya dace da ra'ayinku. Wa tukhfuna kathira, sannan kuma kuna boye abubuwa da yawa wanda bai dace da ra'ayinku. Wanda na daga cikin abin da kuke koyewa shine sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da duk wasu abubuwa na hukunci da Allah ya bayyana wanda bai dace ma ra'ayinku sai ku boye shi, sai ku zo da iya abin da yake ra'ayinku a maimakon sa. Ubangiji ta'ala ya ce kuma tare da haka, wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum, an sanar da ku abin da ku ba ku sani ba balantana uwayenku wadanda suka gabace ku. Uwayenku ma wanda sun fi ku ilimi, to su kansu ba su san da haka ba. Menene shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na Alkur'ani yake ba ku labari, wanda ku ba ku san da haka ba, uwayenku ma ba su san da haka ba, manzon Allah shine ya ba ku labarin waɗannan abubuwa. Allah ya ce kul ga ya musu, Allah Ubangiji ta'ala shi ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi, in har ba su ba ka wannan amsa ba. An gane ko? Da kace musu man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas, waye saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi littafin At-Taura? Kenan in har ba su ce maka ba Allah ya saukar da shi, shine Allah ya ce masa to ga amsar da zaka ba su. Kul ka ce da su Allah, ma'ana Allahu anzalahu, Ubangiji ta'ala shi ya saukar da wannan littafi wanda annabi Musa ya zo da shi. An gane ku? Nan kenan Allah ya kure su, an kai su bango, suna inkarin annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahayin da Allah ya yi masa. Dan haka a dunkule suka ce babu wani dan Adam wanda Allah ya masa wahayi ya sauko da wani littafi. to in aka tambaye su annabi Musa littafin da yazo da shi wanda littafin da shi kuke takama da tahin at-taura waye saukar da shi in ba su baka amsa ba to Allah ya ce ga amsar da zaka ba su ce Allah shi ya saukar da wannan littafi Allah da ya saukar da littafin da annabi Musa yazo da shi shi ya saukar mun da wannan alqur'ani ubangiji ta'ala ya ce thumma zarkum fi khawdihim yalabu ubangiji ta'ala ya ce sannan ka rabu da su wato su ci gaba da wargi a cikin kutsawar da suke game da ƙaryata manzancinka wato da ƙaryatawa game da abin da ka zo da shi na alqur'ani ma'ana kau da kai rabu da su saboda kasancewar Allah ya riga yayi rifi akan zukatansu wanda wannan zaka iya kilga shi ɗaya daga cikin miyagun halaye ne wanda gaba ɗaya ma manzancin manzanni gaba ɗaya sun yi inkarin shi hatta da annabi Musa alaihi salamu sun karyata shi tunda sun ce ma anzalallahu ala basharin min shay shi kuma annabi Musa alaihi salam ɗaya ne daga cikin ƴaƴan adam an gane ko shine sai Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa hadha kitabun anzalnahu ubangiji ta'ala ya ce wannan alqur'ani kitabun littafi ne anzalnahu Allah ya ce mu ne muka saukar da shi mubarakun kuma littafi ne wanda yake ma'abucin albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi kuma mai gasgata littattafan da suke gaba gare shi ne ma'ana duk wani littafi da ya gabace shi to alqur'ani ya gasgata shi at-taura irin su injila irin su zabura irin su suhufu ibrahim irin su suhufu musa ta ina muka samu cewa littattafai ne wanda Allah ya saukar da su a cikin alqur'ani domin alqur'ani shi ya gasgata duk littattafan da suka gabace shi shine ubangiji ta'ala yake fada a aya wadda ta gabata cikin suratul ma'ida wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi ma'ana alqur'ani shine ya gaskata littattafan da suka gabace shi shine Allah yace wa hadha wannan alqur'ani da kazo da shi kitabun Allah yace littafi ne anzalnahu Allah yace mu muka saukar da shi mubarakun kuma littafi ne wanda yake ma'abucin albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi mai gasgata abin da ya gabace shi ne na littattafai walitunzira ummul qura wa man hawlaha ubangiji ta'ala yace mun saukar maka da wannan littafi dan ka gargadi wato uwa alqaryu ita ce makka me ake nihi mutanen ta kenan wa man hawlaha da duk wanda ke gefinta ma'ana tun daga mahudar rana har izuwa mafadarta har izuwa kiyama alqur'ani shine littafi na dukkan al'umma dan haka wannan ba yana nihin cewa alqur'ani ya takaita ga mutanen makka da wadanda suke kewayenta na zanguna a'a wa man hawlaha anan abin da ke gefinta kenan tun daga mahudar rana har izuwa mafadarta kudu da arewa gabas da yamma gaba ɗaya alqur'ani sako ne wanda Allah ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi wanda kuma ya hada al'ummar da suka wuce Allah ya aika shi da waɗanda za su biyo baya har zuwa kiyama anan shine Allah ya ce walitunzira ummul qura dan ka galgadi wato uwa alqaryu ita ce makka wanda malamai suka ce makka an ambace ta ummul qura domin nan ne farkon inda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shimfida ƙasa gaba daya illa kasancewar dai babu wani dalili tabbatacce wanda ya nuna cewa haka ne amma tare da cewa wannan dai suna ne wanda Allah ya kiraye ta da shi wanda har a cikin surati shura da kuma wannan sura da wani wuri wanda yake na daban shine sai ya ce wallazina yu'minuna bil akhirati wadanda suke gasgatawa da yini na ƙarshe yinin alkiyama yu'minuna bihi suke gasgatawa da alqur'ani dan ba kowa yake gasgata alqur'ani sai mutumin da yayi imani da tashin alkiyama ubangiji ta'ala yace wa hum ala salatihim yuhafizu ga sifar su ubangiji ta'ala yace su masu gasgata alqur'ani zaka same su masu kiyayewa ne akan sallolin su an gane ko wa hum ala salatihim yuhafizu ubangiji ta'ala yace su akan sallolin su biyar wanda muka wajauta musu ubangiji ta'ala yace masu kiyayewa ne suna yin su a lokacin ta sannan kuma su zo da ita kamar yanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan kasancewar anan martani ne Allah yake ƙara maida musu da suka yi inkarin annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da littafin da yazo da shi. Bayan Allah ya ce musu to waye saukar wancan littafi da annabi Musa yazo da shi kenan anan sai ya nuna musu cewa to wannan alqur'ani mu ne muka saukar da shi. Kuma littafin nan ya sha bamban da sauran littafan da suka gabace shi, littafi ne wanda yake ma abucin albarka, sannan kuma shine ya gaskata dukkan littafan da suka gabace shi. An gane ku? Kuma makasudin saukar da wannan littafi shine dan a galgadi su ne ma'abuta uwa alkariyu ita ce Makka, domin a cikin su ne Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma sakon bai takaita ba ga su, ya hada duk wanda ke gefin su har zuwa kiyama. Shine Allah ya ce wa man haulaha, da duk wanda ke gefin ta kenan, abinda ke tsakankanin mahudar rana da mafadarta. Sai Allah ya ce kuma masu imani da tashin alkiyama suke gaskata alqur'ani, domin ba kowa zai gaskata alqur'ani sai wanda yi imani da sakamako nan gaba, shine sakamakon da ke kasancewa bayan mutuwa. Sai Allah ya ce kuma tare da haka su akan sallolin su masu kiyayewa ne. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. وَنَجِي تَعَالَى يَجِي وَمَنْ أَظْلَمُ بَابُ مَا فِي ذَلِكَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا سَمَا دَ مُتُمَن دِي يَنكِي كَرِيَا يَجِنْغِنَا مَا أُبَنْجِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى. An gane ko? Mutumin da ya rai cewa wato Allah ya turo shi a matsayin annabi. Aw qala uhiya ilayya, ko kuma yace an yo mun wahayi walam yuha ilayhi shay. Alhali ba a yo masa wahayin komai ba. To babu wanda yafi shi ƙarya mutumin da zai yi da'awar annabta da manzanci. Kamar yanda hadisi ne sahihi na cikin Sahihul Bukhari da Sahihul Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa yayin da nake cikin bacci, manzon Allah ya ce sai aka zo mun da taskokin ƙasa gaba daya, wato sai aka dora kuma sai aka sanya wasu warewari biyu na zinare a hannuna. Wannan warewari na zinare manzon Allah ya ce sun yi girma, hannuna baya iya rike su. Manzon Allah ya ce sai abin ya bata min rai, na samu damuwa. Sai aka ce da ni ibusa a cikin su, ma'ana busa su. Manzon Allah ya ce da nayi busa gaba ɗaya sai suka watsi. Tashin da nake, manzon Allah ya ce sai na fassara wannan mafarkin nawa cewa makaryatan nan ne guda biyu wanda nake tsakankanin su, sahiba sana'a wa sahiba al-yamama, wanda yake da awar annabta a can wato birnin sana'a shine al-aswad al-ansi, da kuma wanda yake birnin yamama wato shine musailamatul kazzab, wanda manzon Allah yana rayi suka yi da awar cewa su ma manzanni ne Allah ya turo su. An gane ko? Haka manzon Allah ya fassara mafarkin sa. Waɗannan warewari da manzon Allah ya busa gaba ɗaya suka watsi, manzon Allah ya ce sai na fassara cewa waɗannan makaryata ne guda biyu, wanda kasancewar zamanin Abubakar Allah ya ƙara masa yadda da ya zamanto khalifa shi ya yake su. Ke yake su a wannan lokaci a kashe shi wannan makaryaci babban wato shi Musailamatul Kazzab, wanda in manzon Allah ya ce an saukar masa da wani wahayi aka bashi labari, shi ma sai ya tsaya iya tunanin sa ya zo da wasu kalimomi waɗanda suke na shirme cewa shi ma wahayi ne aka masa, wanda in ka koma cikin irin littafi wanda yake na Ijazul Qur'an zaka samu irin maganganun sa wanda malamai suke rawaitowa, wanda kamar yana da alamtar kaifa shine yake cewa al-filu mal-filu wa ma adraka mal-filu lahu zanabun kasirun wa khutumun dawil, irin su inna a'daina ita ma ya kwaikwaya, inna a'daina kal aka aka fasalli li rabbika waz'aka inna sha'nika huwa al-ablaq, irin suwa Safat duka ya kwaikwaye su yayi iya wanda yake nashi. To shine anan Allah ya ce mana babu mafi zalunci. Yace sama da mutumin da yayi yanki ƙarya ya jingina ma Ubangiji tabaraka wataala. Yace Allah ya faɗa abu kaza alhali Allah bai faɗa ba. Sai yace au qala uhiya ilayya, ko yace an yi mun wahayi walam yuha ilayhi shay, alhali shi ko ba a yi masa wahayin komai. Yace wa man qala, da wanda yace sa unzilu misla ma anzalallah, da sannan zan saukar kwatancin abinda Allah ya saukar na wahayi. Ubangiji ta'ala yace waɗannan uku babu makaryaci sama da su, da mutumin da yayi yanki ƙarya ya jingina ma Ubangiji, da mutumin da yace an masa wahayi kinan yayi da awar annabta ko manzanci, da mutumin da yayi ikrarin cewa shi ma zai saukar kwatancin abinda Allah ya saukar. Ubangiji ta'ala yace walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut, Allah yace da ka ga lokacin da azzalimai suke cikin magagi wanda yake na mutuwa. Me ake nihi da ghamarat? Anan jam'i ne na ghamra, wanda asali idan aka ce al-ghamra abin da ya haɗi ya abu gaba daya, abu wanda yake mai yawa. To amma anan abin da ake nihi sune wato shada'idul maut, ma'ana tsanance-tsanance na mutuwa. Da kaga azzalimai lokacin da suke cikin magagi na mutuwa, wal mala'ikatu basidu aidihim, mala'ikun Ubangiji tabaraka wa ta'ala sun shimfiɗa musu hannu dangane da duka da azaba. An gane ko? Ina suke duka a gangan jikinsu, wato shine fuska daga dan baya. Fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, shine Allah yace wal mala'ikatu basidu aidihim, mala'ikun Allah sun shimfiɗa hannu dangane da kai musu duka da azabtar da su. Akhriju anfusakum, kuma suna cewa da su ku fito da ranku da kanku ku bamu. Ubangiji ta'ala yace da kaga haka, yace da kaga al'amari wanda yake na mamaki, kinan jawabu law anan mahzufun ne, ai la ra'aita amran mufzi'an, ko kuma la ra'aita amran ajiba, da kaga al'amari wanda yake na ban mamaki. Azzalimai lokacin da suke cikin magagin mutuwa, mala'ikun Allah suna dukan su, kuma suna faɗa musu dan yi musu Allah wadai cewa ku fito da rayukan naku da kanku ku bamu. Nan kinan akhriju anfusakum, kinan sai ka kaddara cewa wata qulu lahu, mala'ikun Allah suna faɗa musu cewa akhriju anfusakum, ku fito da rayukan ku bamu. Ubangiji ta'ala yace al-yawma tujzauna azabal khuld, kuma suna faɗa musu cewa a yau ne ake sakauta, za ake sakauta muku da azaba wadda take ta wulakanci. Bima kuntum taquluna ala Allahi ghayral haqq, asanadiyar abinda kuwa kasance kuna fada kuna jingina ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala fada wadda take ba ta gaskiya ba. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, da kasancewar ku kuna girman kai dangane da ayoyinsa ba kwafiya. Kenan anan sababin abin da ya janyo musu azabar abubuwa ne guda. Abu na farko shine Allah ya ce bima kuntum taquluna ala Allahi ghayral haqq, ba anan sababiyya ce. An gane ku? Na cewa al-yawma tujzauna azabal khuld, a yau za a sakauta muku da azaba ta wulakanci. Kenan me ya janyo musu wannan azaba ta wulakanci? Abu na farko shine bima kuntum taquluna ala Allahi ghayral haqq, a sababin abin da kuwa kasance kuna fada kuna jingina ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala fada ba ta gaskiya ba. Wa kuntum an ayatihi tastakbiru, sababi na biyu shine kasancewar ku kuna girman kai dangane da ayoyinsa, ba kwa gaskatawa balantana ku bi. To wannan sakamakon kenan makaryaci, mutumin babu ƙarya, kuma sama da yima Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ko kuma yima manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala yace wa laqad ji'tumuna furada, tabbas yau kiyama ta tabbata, Allah yace kun zo mana kuna daidaiku. Lafazin furada jam'i ne na fardan, fardan kamar yanda in kace sakran, wannan mufrad ne, jam'un sa shine wato sukara, kamar yanda idan ka dauki kaslan ragu kinan jam'un shi ne kusala, haka furada jam'i ne wanda yake na fardan. Ubangiji ta'ala zai faɗa musu wannan kalima a ranar kiyama. Allah yace wa laqad ji'tumuna furada, yau fa kiyama ta tabbata, ga ku kun zo mana kuna daidaiku, kama khalaqnakum awwala marra, kamar yanda muka halicce ku a farkon karo, ma'ana kowa shi kadai ya zo duniya, kuma yanda ka zo ka zo daidai da tufafi babu a jikinka, kenan haka zaka koma kiyama ka samu Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Yanda ka zo duniya haka zaka koma, duk abin da ka tara na dukiya da ƴaƴa da barwai da duk wani mulki zaka bar shi, haka zaka tafi. Shine Allah ya ce wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda, kowanne da zai zo ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala a ranar kiyama shi kadai yana kadaici haka zai yi. Shine wannan kuma fada ce ta Allah wa dai Allah zai musu wala kadi shi itumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, tabbas Allah ya ce a yau kun zo mana kuna daidai ku kamar yanda muka halice ku a farkon karo. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, Allah ya ce kun bar abinda muka ba ku na dukiya da ƴaƴa da barwai, Allah ya ce bayan ku, ma'ana kun baro shi a can duniya. Wa ma nara ma akum shufa'akum allazina za'amtum annahum fikum shuraka, Ubangiji ta'ala ya ce me yasa a yau ba ma ganin wato masu ceton ku waɗanda kuka raya cewa su ma alloli ne sun cancanta wato abauta musu, me yasa ba ma ganin su tare da ku, kun ce ai su ne za su cece ku, ba ku abauta musu sai dan su cece ku a yau kiyama, a yau kiyama. Ubangiji ta'ala ce me yasa ba ma ganin su, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna inda Allah. Shine Allah yake cewa wa ma nara ma akum shufa'akum allazina za'amtum annahum fikum shuraka, me yasa ba ma ganin masu ceton ku waɗanda kuka raye cewa su ma wato alloli ne sun cancanta abauta musu. An gane ko shuraka bi ma'ana al'aliha. Ubangiji ta'ala yace laqad taqabba'a bainakum, a yau fa duk wata alaka da take tsakanin su ta yanki, alaka tsakanin mai bautar gunki da shi gunkin da aka bauta ma, Ubangiji ta'ala yace yau fa ta yanki. Wa balla an ba abin da ya rage tsakanin ku sai alatsi, wa balla an kuma kuntum tazumu, duk abin da kuke raye cewa zai amfane ku a yau zai kulla muku wata tsiya, to ya bake daga ba ku bashi. Wannan magana ce ta Allah wa dai Allah zai yi ta ga duk wanda ya bauta ma wani shi a ranar kiyama. Yau dai kiyama ta tashi, wanda ka bauta masa da fatan cewa zai amfane ka zai cece ka, to yau ina yiki. Kaga irin wannan abu ne bakin ciki ne akan bakin ciki, mutum yana cikin sanani wanda yake na wahala, a zo a ƙara masa wata bakar magana, to wannan za ta ƙara masa bakin ciki da azaba. To shine Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai musu wannan magana domin yi musu Allah wa dai Allah ya ce hakika a yau hukun zo mana kuna daidai ku, an gane kamar yanda muka halice ku a farkon karo, duk wani abin da muka ba ku na dukiya da ƴaƴa da mulki, Ubangiji ta'ala ya ce kun bar shi a can bayan ku, ma'ana kun baro shi a duniya daidai da tanga baka zuwa kiyama da ita. Ubangiji ta'ala ya ce to ina masu ceton naku, wanda me yasa ba ma ganin masu ceton naku wanda kuka raye cewa su ma alloli da sun cancanta abauta musu. Ubangiji ta'ala ya ce to duk wata alaka fa a yau tsakankanin ku ta yanki, kuma duk wani abin da kuke raye cewa zai kawo muku agaji a yau to ya bake ba ku bashi. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy, ذلكم الله فأنا تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Ubangiji ta'ala ke cewa inna Allaha faliqul habbi, lalle Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya halicci sammai da ƙasai, wanda ya cancanta a bauta masa faliqul habbi, wato shine mai fasa kwaya dan tsuro ya fito. An gane ko lafazin alhab jam'i ne na habba, in aka ce habba kwaya da yake nan, alhabbu kuma wato kwayika. An gane ko, kamar yanda Allah yake cewa wal habbu zul asbi wal rayhan, shine yace faliqul habbi, ubangiji ta'ala shike fasa kwaya domin tsuro ya fito. Wannawa haka nan kwaikwayo, ubangiji ta'ala shi yake fasa shi domin tsuro ya fito. Shi lafazin annawa ana amfani da shi kamar misali ƴaƴan dabino. An gane ko, wanda shi ma annawa jam'i ne na nawa, wanda kamar misali irin dan kwalo wanda yake na guruba da sauransu. To gaba ɗayan su Allah yake fasa su tsuro ya fito. Yukhrijul hayya, wanda ubangijin dake fitar da mai rai, minal mayyiti daga jikin matacce, wa mukhrijul mayyiti kuma shine mai fitar da matacce minal hayyi, wato daga jikin mai rai. Wanda tun tuni bayani ya gabata akan wannan kalima a cikin suratu Ali Imran, kasancewar iya tafsirin da malamai suka yi dangane da wannan cewa ubangiji ta'ala shike fitar da kwai daga jikin kaza, saboda shi kwai matacce ne. An gane ko, Allah ya fitar da shi daga jikin mai rai, kuma sannan daga jikin matacce Allah yake fitar da mai rai, ma'ana daga cikin kwai Allah yake fitar da kaza. Ko kuma anan suka ce daga jikin mumini Allah yake fitar da kafiri. Kafiri ai matacce ne, kamar yanda Allah ya fitar da wato da wanda yake kafiri daga tsatsan Annabi Nuhu alaihi salam. Kuma daga jikin wanda yake wato mai rai, ma'ana wanda yake rayi, matacce Allah yake fitar da wanda yake rayi. Tunda abinda ake nihi da al'amwat, kamar yanda can Allah ya ce wa ma yastawi al-ahya'u wa al-amwat, rayayyu da matattu ba sa daidai, ma'ana mu'minai da kafirai ba yanda za a yi su daidaita. Kaga anan wa ake nufi da rayayye shine mu'mini, kamar yanda Allah ya fitar da Annabi Ibrahimu alaihi salam wato daga tsatsan Azar. Azar matacce ne, me yasa? Domin kafiri ne. Ko kuma kasancewar anan magana ta uku suka ce Allah yana fitar da wato maniyyi, maniyyi wanda asalin shi matacce ne daga jikin mai rai, kuma daga jikin maniyyi Allah yake fitar da rayayye shine da. Shine yace yukhrijul hayya, ubangijin da ke fasa kwaya tsuro ya fito, shi yake fitar da mai rai, minal mayyit daga jikin matacce, wa mukhrijul mayyiti kuma shi yake fitar da matacce minal hayyi, wato daga mai rai. Sai yace zalikumullahu, ma'ana mai aikata haka shine Allah, wanda ya cancanta a bauta masa. Fa anna tufakuna, taqaqa ake juyar da ku tare da gaskiya ta bayyana, ma'ana kun tabbata ubangijin da ke fasa kwaya tsuro ya fito, wanda yake fitar da mai rai daga jikin matacce, ya fitar da matacce daga jikin mai rai, ai shine ya cancanta a bauta masa. Ma'ana anan wannan aya Allah yana nuna mana dalilan da suke nuna cewa shi ya cancanta a bauta masa. Duk wani wanda ake bauta ma koma bayan sa bai cancanta ba a bauta masa. Wadancan gumaka da ake bauta musu, waya ta kwafasa kwaya tsuro ya fito? Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake. Sai ce faliqul isbahi, shi ne ubangijin da wato keketu da hasken asuba. An gane ko, ma'ana ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne yake keketu da al-isbah, shi ne wato haske wanda yake na yini. Me ake nihi da al-isbah? Shi ne haske wanda yake na lokacin asuba. Ana cikin dare sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yake keketu da al-fajr, gari ya waye. Wa ja'ala al-layla sakana, kuma shine ubangijin da ya mai da dare wato nutsuwa ne ga bayin sa, ma'ana lokaci ne wanda kowa zai nutsu ya huta. Wa shamsa wal qamara husbana, shine ubangijin da ya halicci rana da wata suna gudana a lissafe. An gane ko, ay yajriyani husbana, suna gudana a lissafe kamar yanda Allah ya tsara musu. Sai ya ce zalika taqdirul aziz al-alim, wannan kaddarawa ce ta al-aziz, wanda yake magwayi, wanda ba a rinjayarsa, al-alim, masani game da komai da kowa. Sai ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma, shine ubangijin da wato ya halitta muku taurari, li tahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, dan ku shiryu da waɗannan taurari ku gane hanya a cikin duhu, wanda yake na dokar daji da duhu wanda yake na teku. Ma'ana duk lokacin da mutum yake tafiya a cikin dare, musamman a cikin dokar daji ko a cikin teku, ba abin da ke nuna masa cewa gabas ake yi ko kudu ake yi ko yamma to illa taurari kamar yanda hikima ce ta Ubangiji tabaraka wataala daga cikin hikumomin da ya halici taurari shine dan mu gane hanya musamman mutumin da yake tafiya a cikin sahara ko mutumin da yake tafiya a cikin teku wanda tauraro kaza in ya fito a wuri kaza to shi kullun a gabas yake tauraro kaza idan ka maida shi a damar ka to wuri kaza ne kake wanda matafiya sun san da haka shine Ubangiji ta'ala yake cewa wa alamat wa bin najmi hum yahtadun shine anan yace wa huwal ladhi ja'ala lakum an-nujuma Ubangiji ta'ala shine ya halitta muku taurari li tahtadu biha fi hurumatil barri wal bahr dan ku shiryu wato ku gane hanya da waɗannan taurari a cikin duhu wanda yake na dokar daji wal bahr wato da duhu wanda yake na teku qad fassalna al ayati li qaumin ya'lamun Ubangiji ta'ala yace tabbas mun rabi ayoyin mu daki daki ga mutanen da suke sani su hankalta ma'ana wannan duka alamu ne waɗanda suke nuna cancantar Ubangiji tabaraka wataala a cikin ibada cewa shi kadai ya cancanta abota masa sai yace wa huwal ladhi ansha'akum min nafsin wahida shine dai Ubangijin da ya halicce ku daga rai daya daya an gane ko da halittar da yayi mahaifinku na farko shine Adam alaihi salam duk wani da zaka gani gaba daya har kiyama ta tashi yaya ne na Adam alaihi salam wa huwa alladhi ansha'akum shine dai Ubangijin da ya halicce ku min nafsin wahidatin wato daga rai daya daya shine Adam alaihi salam fa mustaqarrun daga cikin ku akwai wanda ke tabbace a cikin mahaifa wa mustauda akwai kuma wanda ke tabbace wato a cikin akwai wanda aka bada ajiyar shi kenan a cikin tsatsan uwaye maza ma'ana daga cikin ku akwai wanda ya riga ya zo cikin mahaifa wanda take ta mace duk abin da yazo cikin mahaifa ko dole za a haifar da shi akwai wanda kuma ya an bada shi matsayin ajiya ne yana cikin tsatsan uwaye wanda suke maza kenan sai nan gaba shine Ubangiji ta'ala yace qad fassalna al-ayati haqiqa mun rabi ayoyin mu daki daki li qaumin yafqahuna ga mutanen da suke fahimta wannan ma alama ce wanda take nuna kadaitar Ubangiji tabaraka wataala da cancantar cewa shi ya dace a bauta masa sai yace wa huwal ladhi anzala minas samaa'i ma shine dai Ubangijin da ya saukar da ruwa daga cikin gizagizai a samaa'a nan girgije yace fa akhrajna bihi nabata kulli shay muka fitar da tsuro na dukkan komai da wannan ruwa da muka saukar ma'ana ruwan da Allah ya saukar shine sababin da duk wani abu ke tsurowa daga cikin ƙasa sai yace fa akhrajna minhu khadira wato sai muka fitar da khadira wato shine tsanwan tsuro minhu daga wannan ruwa da muka saukar nukhriju minhu habban mutarakiba daga wannan tsuro Allah yace muke fitar da kwaya wanda take mai hauhawar juna kamar kwayar alkama da ta shinkafa da makamantan su sai yace wa minan nakli Ubangiji ta'ala yace daga cikin dabinnai min dal iha daga hudanta Allah yace kinwanun daniya akwai dushi wanda yake mai kusa da kasa wanda kana zaune ko kana tsaye zaka iya cira daga cikin yayan dabino daga cikin su akwai wanda kuma dole sai an hau an gane ko shine Allah yace wa minan nakli wato daga cikin dabinnai min dal iha daga hudanta me ake cewa addal wato shine kilili na dabino lokacin da yake fara hudowa kamar yanda hatsi lokacin da yake hudowa ya fara dasa shine ake kira da addal shine Allah yace kinwanu wato akwai dumshi kinwanu wato shine nono na itaciya daniya wanda yake makusanci wanda kana zaune ko kana tsaye zaka iya cira sai yace wa jannatin Ubangiji ta'ala yace kuma muka fitar da wato gonakai min a anabin na inabi wazaituna da zaitun war rumman wato da rumman mushtabihan Ubangiji ta'ala yace makamantan juna domin kasancewar daga cikin waɗannan ƴaƴan itace junan su yayi kama da juna idan ka dauki ganyen roman da ganyen inabi suna kama da juna illa kasancewar kuma suna da bambanci ta wata fuska wajen dandano da sauran shi shine Allah yace mushtabihan wato makamancin juna wa ghayra mutashabi kuma da wadanda ba su kama da juna sai ai Allah yace unzuru ila samarihi idza athmara wa yanbi yace ku kalli ƴaƴan itacen idza athmara lokacin da suka yi ƴaƴa wa yanni wato yanni na ma'ana ku kallo wannan ƴaƴan itace wane ne ya fito da su kuma wane ne ya ninar da su ubangiji tabaraka wataala inna fi zalikum laayatin liqaumin yu'minun wato lalle game da halittar irin waɗannan abubuwa saukar da ruwa daga cikin girgije fito da tsuro a sanadiyar wannan ruwa da ya sauka da fito da kwaya daga cikin wannan tsuro da Allah ya tsuro da shi kuma tsiran yayi ƴaƴa yanna wato akwai dalilai waɗanda suke masu nuna kadaitar ubangiji tabaraka wataala ga mutanen da suke imani an gane ko lafazin wayani wato ma'khuzun ne min al-yan idan aka ce al-yanu shine nina kinan dan haka ake cewa samarun yani wato ƴaƴan itace waɗanda suke ninin shine yake cewa unzuru wato ku kalli ila samarihi ƴaƴan itace nan al-ajabi ne ubangiji tabaraka wataala yake ma bayan sa ma'ana ku kalli abun mamaki wato ƴaƴan itace lokacin da suka yi ƴaƴa suka nina wane ne ya fitar da ƴaƴan itacen kuma wane ne ya ninar da su shine sai yace inna fi zalikum lalle game da yin haka la ayatin akwai dalilai masu nuna kadaitar ubangiji tabaraka wataala wato li qaumi yu'minun ga mutane waɗanda suke imani a jumlce dai waɗannan duka dalilai ne bayan Allah ya nuna cewa duk waɗancan da ake bauta musu su cancanta ba a bauta musu sai ya nuna mana cewa shi ya cancanta a bauta masa menene dalilin da zai nuna mana cewa shi ya cancanta a bauta masa shine sai ya zo da waɗannan dalilai da cewa shi ya turo da alqur'ani shi ya halicci kaza ya saukar da kaza wanda dalilai ne a hankalce ma na nuna maka cewa wanda ya halicce su shi ya cancanta a bauta masa dan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك